Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A yau Juma'a 22 ga watan Mayu na shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
Majalisar Dinkin Duniya ta kaddamar da wani shiri na yaki da bayanan bogi da ake yadawa a shafukan sada zumunta waɗanda suka shafi cutar annobar coronavirus. Yayin kuma da mafi aksarin yankin nahiyar Turai ke karkashin tsauraran matakan hana fita sanadiyar cutar ta coronavirus, ƙasar Sweden ta dauki wasu matakai da suka sa ta sha bamban da sauran ƙasashen nahiyar. Shugaba Donald Trump ya ce zai janye Amurka daga wata yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da aka kulla shekara 18 da suka wuce, wacce ta ba mambobin da suka rantaba hannu ikon sa ido kan sansanonin sojin ƙasashen juna.
To a cikin shirin namu na yanzu za mu kawo muku rahoto akan yadda wasu ma'aikatan gwamnatin jihar Kano suka koka game da zaftare masa albashin watan Mayu da aka yi. Ko da yake gwamnatin jihar ta ce
kudin da gwamnatin Najeriya ta raba wata jihohi 36 da suka samu da kananan hukumomi 774 sai zamana a jihar Kano ba zai isa a yi albashi kamar yadda aka saba ba. Jihar Kano tana biyan albashi da sabon tsarin albashi na naira 30,600.
A jihar ne da kuwa wasu 'yan mata almajirai da aka dawo da su daga jihar Kebbi ne aka ba horo akan yadda za su yi sana'o'in dogaro da kai. Ga abin da ɗaya daga cikin su ke cewa
mun ji daɗi kuma mun gode Allah ya saka tanhin.
Amma yanzu in an ce za a koma da keke za ki koma?
A'a.
Ba ki koma me yasa?
Mun samu sana'a yanzu.
Za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Sannan kuma za mu kawo muku shirin da ɗan gari da kuma karatun Alƙur'ani mai tsarki wanda yara kan yi albarkacin watan Ramadan. Amma kafin nan ga labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum. Majalisar Dinkin Duniya ta kaddamar da wani shiri na yaki da bayanan bogi da ake yadawa a shafukan sada zumunta waɗanda suka shafi annobar coronavirus. Sakataren Majalisar Antonio Guterres ya faɗa a wata sanarwa da ya fitar a jiya Alhamis cewa babu yadda za a yi mu naɗe hannayenmu muna kallo wasu suna yada ƙarerayi tare da jefa fargaba a zukatan mutane da kuma ƙiyayya. A dai kwanakin baya Guterres ya nuna damuwa kan yadda matsalar nuna wariya, kalaman ɓatanci da kuma nuna kyama dangane da cutar coronavirus suke yaduwa a yanar gizo. Tun dai bayan ɓullar cutar ta COVID-19 ake ta samun yaduwar labaran da ke danganta cutar da wata maƙarƙashiya a shafukan yanar gizo da sakonnin da ake aikawa ta hanyoyin test na shafukan sada zumunta. Wannan shiri da majalisar ke shirin kaddamarwa na kokarin ya kai ga miliyoyin mutane a duk faɗin duniya inda za a yada shi cikin harsuna da dama kan cutar ta COVID-19. Shirin wanda aka mai taken verified a turance, wato abinda aka tabbatar, zai dogara ne da ɗimbin bayanan da za a riƙa watsawa a kullun a sassan duniya wanda zai zo a kimtse domin yadawa a shafukan sada zumunta dauke da rahotannin da Majalisar Dinkin Duniya da hukumar lafiya ta WHO suka tabbatar da sahihancin su. To yayin kuma da mafi aksarin yankin nahiyar Turai ke karkashin tsauraran dokar hana fita sanadiyar cutar ta coronavirus, ƙasar Sweden ta ɗauki wasu matakai da suka sa ta sha bamban da sauran ƙasashen nahiyar. Su dai hukumomin ƙasar sun ƙi ɗaukan matakan rufe harkokin yau da kullum, inda aka bar jama'a ƙasar suna fita aiki tare da yin tafiye-tafiye. Tun farkon barkewar cutar ta COVID-19, hukumomin ƙasar ta Sweden suka ɗauki matakan da suka dace yayin da cutar take salwantar da rayuka a Italiya, Spain, Faransa da kuma Burtaniya. Kodayake ƙasar ta ga ƙaruwar adadin masu mutuwa da suka doshi 4,000. Lamarin da ya jefa al'umma ƙasar cikin yanayi na fargaba. Sai dai ba kamar sauran biranen ƙasashen nahiyar Turan ba, Stockholm babban birnin ƙasar ta Sweden ya ci gaba da ganin hada-hadar jama'a inda shagunan kasuwanci da gidajen rawa suka ci gaba da kasancewa a buɗe tare da makarantun firamare da wuraren gyaran gashi. Matakin da suka ɗauka dai shine gwamnati ta umarci kowane mutum da ya dauki alhakin kula da kansa ta hanyar yin nesa-nesa da juna. Sannan an umarci mutanen da shekarunsu suka haura 70 da wanda ba shi da lafiya da su zauna a gida. Masana kiwon lafiya sun ce wannan nasara da ƙasar ta Sweden ta samu na da alaƙa da yadda suka ɗore wajen bin ƙa'idojin kare yaɗuwar cutar. Hukumar da ke binciken manyan laifuka ta FBI a nan Amurka ta ce tana binciken wani harbi da aka yi a wata tashar jiragen dakarun saman ƙasar da ya sanadiyar jikkata mutum guda tare da mutuwar maharin a matsayin harin ta'addanci. harbin ya auku ne da misalin karfe 6 da kwata na safiyar jiya Alhamis a tashar ta Station Corpus Christi. Wasu jami'an Amurka da suka nemi da kada a bayyana sunayensu sun ce maharin ya kutsa kai ne da wata mota cikin tashar sojojin, amma jami'an tsaro suka dasa mai shingayen da suka dakatar da shi. A cewar su, bayan hakan ne kuma maharin ya fito daga motar ya buɗe wuta inda ya raunata ɗaya daga cikin jami'an tsaron, amma daga baya dakarun sun harbe shi har lahira. A dai jiya Alhamis, jami'a ta musamman a hukumar ta FBI na Graves tare da jami'an da ke binciken wannan hari suka ce suna duba ko akwai wani mutum na biyu da ke da hannu a harin wanda ake ganin ya tsere.
To madalla, kafin mu kawo muku sauran labaran duniyar zamu leƙa jihar Kano. Yayin da al'ummar musulman duniya ke shirye-shiryen bukukuwan karamar sallah bayan kammala ibadar azumin Ramadan a cikin alhinin annobar coronavirus, ma'aikata a jihar Kano da ke arewa maso yammacin Najeriya sun yi korafi akan yadda gwamnatin jihar ta zaftare masa albashi a wannan watan na Mayu. Daga Kano, ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
Rawayi gari na gari alert na duba na sai naga albashin da na saba karba ba shi ne gani ba. Akalla dai naga an cire mun sama da 10,000. Ina da alƙawarin takalman yara tuwon sallah yan kaji da za a dan sabunta tuwon sallah da ga duk yanzu a shi alƙawarin budget ya kare. Gaskiya ni ma an taba nawa ban ji dadin yadda wannan abu ya faru ba. Mun je za mu karba albashi, mun je mun tarar da an yayyanke kuɗi, ni an yanke mun 10,000 daya na yi bace da su musamman ga sallah ta zo, kuma ga halin nan da ake ciki na wannan italo ruwa da ake ciki ta corona nan ana gida a tsaye cik.
Wasu daga cikin ma'aikatan gwamnatin jihar Kano kenan suke korafi dangane da matakin gwamnatin jihar na yanke wani bangare na albashin su a wannan wata na Mayu. Kamar da Kabiru a domin jibir da ke zaman shugaban kungiyar kwadago ta Najeriya reshen jihar Kano ya ce gwamnati ba ta tsaye su ba gabanin ta zartar da wannan mataki.
Kungiyar kwadago da ita jihar Kano ba ta da masani akan wannan yanka da aka yi, kuma gwamnati ba ta tantance mu ba. Mun dai san a halin da ake ciki na yanayi na tattalin arziki, amma duk da haka idan ma hakan ce ya kamata a ce gwamnati ta tantance mu ta baje mana abin da ya shigo mata akan tebur, mun tabbatar sannan mu yi wa ma'aikata bayani. Because a ka'idance ba za ka taba albashin ma'aikata ba ba tare da sanin wakilansu ba, tunda shi albashi abu ne na yarjejeniya a rubuce.
To amma kwamishinan kuɗi na jihar Alhaji Shehu na Allah na cewa
kuɗin da gwamnatin Najeriya ta raba wato jihohi 36 suka samu da ƙananan hukumomi 774 sai zamana a jihar Kano ba zai isa a yi albashi kamar yadda aka saba ba. Jihar Kano tana biyan albashi da sabon tsarin albashi na naira 36,600. To domin gwamnati ta ci gaba da nuna tausayawarta, kuma ta zana da cewar a wata mai albarka watan azumi ake ciki, kuma satin karshe sati ne wanda yake al'umma musulmi a duk inda suke hankulansu ya gama kawowa ya za su yi hidindimin sallah. Da kuma abin da ya faru ya faru a daidai wannan lokaci, don haka gwamnati sai ga cewar babu matakin da za su yi aiki da shi na gaggawa illa ta mayar da al'umma ma'aikata tsarin albashi na baya wanda aka baro. Wannan ita ta sa ma'aikata za su ga cewar kudin su ya ragu.
Abin jira a gani dai shine lokacin da gwamnatin Kano za ta dawo da aiwatar da sabon tsarin albashin da ta fara baiwa ma'aikatan gabanin wannan lalura ta corona. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Mahmud Ibrahim Kwari. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Mahmud Lalo da ci gaban labaran duniya.
Shugaba Donald Trump ya ce zai janye Amurka daga wata yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da aka kulla shekara 18 da suka wuce, wacce ta ba mambobin da suka rattaba hannu ikon sa ido kan sansanonin sojin ƙasashen juna, saboda a cewar sa Russia ba ta mutunta wannan yarjejeniya. Amurka dai ta fara ba mambobin wannan yarjejeniya su 33 sanarwar ficewa daga wannan matsaya da aka cimma, inda ta ɗebi wa'adin watanni 6 a matsayin sanar da su matsayinta ta ficewa. Shi dai shugaba Trump na zargin Rasha ne da kin bin ka'idojin wannan yarjejeniya, kamar yadda ya faɗa wa manema labarai a fadar White House. A cewarsa, Amurka na da kyakkyawar dangantaka da Rasha, amma kuma Rasha ba ta bin ka'idojin wannan yarjejeniya, saboda haka Amurka za ta fice har sai Rasha ta gyara halayenta. ita dai wani yarjejeniya ta ba kasashen 35 da suka rataba hannu akan ta damar yin lekin asiri ta hanyar amfani da jiragen sama kan sansanonin dakarun mambobin kasashen da zaman tabbatar da wanzuwar zaman lafiya a tsakanin kasa da kasa sai dai amurkan ta zargi hukumomin Moscow da take wannan matsaya da aka cimma inda takan hana wani jirgi yayin shawagi a yankin birnin Kaliningrad dake yankin tekun Baltic a kusa da kan iyakar kasar Russia da kasar Georgia wadanda duk sun rataba hannu kan wannan yarjejeniya amma hukumomin Russia sun musanta duk zargin da ake musu kan take wannan matsaya da aka cimma kasuwar hannayen jariya Amurka da sauran kasuwannin duniya sun fuskanci tawaya yayin da ake ci gaba da sa isa tsakanin Amurka da China hannayen jari a kasuwar Dow Jones da S&P 500 da Nasdaq duk sun fadi da dakan kanin maki a ranar Alhamis a biranen London Frankfurt da Paris hannayen jarin sun fadi da kashi daya yayin da su ma hannayen jarin suka fadi a nahiyar Asia masu fashin baki dai sun danganta lamarin da karanta da jijiyar wuya da ake yi tsakanin Amurka da China kan cutar coronavirus a ranar Laraba shugabatun ya shiga shafin Twitter yace gazawar da China ta nuna a lokacin da cutar ta barke a watan Disamba ta haifar da mace-mace a sassan duniya kalaman da ba su yi wa China daɗi ba
labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ke komawa bangaren rahotannin mu a jihar Neja an kammala wani shiri na bada horo kan sana'o'in dogaro da kai ga wasu yara ƴan mata su 39 ƴan asalin jihar da gwamnatin jihar Kebbi ta maido su bayan da iyayensu suka tura su almajiranci wakilin muryar Amurka Mustafa Nasir Batsari na dauke da karin bayani a cikin wannan rahotan
yaran dai da dukkanin su ɗan kasa da shekaru 11 ne don kimanin watanni biyu da suka gabata ne mai martaba sarkin Gwandu a jihar Kebbi Alhaji Muhammadu Ilyas Bashar yasa aka izo kiyar su zuwa jihar Niger domin damka su a hannun iyayensu al'amarin da yasa gwamnatin jihar Niger ta dauki wannan mataki na koyar da su sana'o'in hannu domin su samu abin dogaro da kansu Suleiman Makusidi shine babban jami'i a ma'aikatar kula da kare haƙƙin yara a jihar Niger
duk sana'an da muka koya ma kowanne daga cikin su zamu ba su wato abin da ake cewa startup kit na wannan sana'a wanda za ta je gida da shi ta fara sana'a da shi ta ga yanda muka yi shi kuma mun koya musu yanda ake packaging akai kasuwa da kuma abubuwan da ake yi kafin shi kasuwa yanda zaka yi riban ka ya fito duka wa'annan mun koya musu
an dai koyar da yaran ne yadda ake yin sabulun wanka da wanki da kuma man shafawa da turare sannan da yin taliyar hannu har ma da dinkin tela al'amarin da ya farantawa waɗannan yara rai kamar yadda wasu daga cikin su suka bayyana
Faiza Sani mun ji dadi kuma mun gode Allah saka tarihin
amma yanzu an ce za ka koma da kekebe zaki koma
a'a
ba ki koma me yasa
mun samu sana'a yanzu sunan na Farida ina jin dadi sosai da sana'a da aka koya mana kuma mun gode
to wasu daga cikin iyayen yaran dai sun halarci wurin yaye waɗannan yaran
ana Muhammad Haruna daga Koso ina da yara guda biyu daga cikin wannan kamtin din a wala alhamdulillah ina ƙara godiya ga wannan
a gaida Mustafa Nasir Batsari da wannan rahotan Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu ta tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Bayan haka a koda yaushe za a iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Da dan gari. Da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke kulla da su
jama'a masu sauraron mu barkanmu da wahaka barkanmu da saki saduwa da ku cikin shirin nan na da dan gari shiri ne na haɗin gwiwa tsakanin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma gidan radio television na jihar Nasarawa ni ne na ku mai gabatar da wannan shirin Sadiq Abbas a yau dai mun ziyarci father
sunana Dr. Umar Abubakar Apeshi ni ne osoho na loso wato agwata shi
da farko zamu so mu dan yi nazari game da tarihin wannan masarauta naka. Wannan masarauta akalla kamar yanzu shekarunta nawa da kafuwa?
To, masarautan tana da alaka da Kwararafa. To ana ce an bazu daga Kwararafa a Ali Dufuriya da Daribu da 31 mu Alago ta tare da su Igala, su Idoma da Ankwai. Muka bari Kwararafa su Alago sun je sun zama a Ida ta tare da yan wasu Igala. To zoman ne ya zo an samu dan rashin jintuwa, su Alago suka bari wurin suka zo ta Makurdi, suka zo suka tsallake kodin Makurdi. To an zo har an zoma a Obasidoma, wato wani wuri ne camp na Idoma kilometer 2 daga Kiana na yanzu. Tarihi ta nuna daga Obasidoma nan shine du jugajugon manyan gararon Alago suka je suka kafa gararuwansu, kamar Andoma Osabonya shine ya je kafa Doma, shi a Kiana Adi kuma ya kafa Kiana, akwai Oseshi ya je ya kafa Aloshi, Owena ya je ya kafa shi. Tarihin namu shine Osoho Adi shine da ya fitar da jama'an shi Oloso daga wannan Obasidoma, suka bari wurin ya je ya zauna a wani wuri ana kira shi Okuni. Shi Okuni wani wuri ne kilometa 2 daga Asakyu na yanzu. To an yi zoma na wani lokaci akwai wani Osoho Okuni, shine ya zo ya ife yaya biyu, yana da mata biyu, Otashi da Oshadu. So yaya biyun daya na Oshadu daya na Otashi, sai ya sa musu suna Agbo, daya Agbo na Oshadu daya Agbo kuma na Otashi. To shi Osokun ya ga kamar lokacin shi ya kusa, kuma ya ga kamar shi sauratan zai koma hannun yayan, ya ce to bayan shi ya rusu su bari wannan Okuni su koma kusa da Obasidoma, kusa da yan wansu na Kiana da na Aloshi su je su zauna. To da ya rusu sai Agbokota shi shine aka bashi ragaman mulkin, da ya bari shi Okuni sai ya je ta Awe yanzu ana kira shi Opakoso, kusa da dan wanshi Osibi ya ji ya zauna tare da shi. To wuri ana kira shi Opakosoho, yana nama yanzu a Azara Development Area. To da ya yi zama wuri na wani lokaci, amma ya san baban ya ce in yaro su zo kusa da shi Obasidoma, sai ya sake tashi daga wurin ya dawo nan wurin da muke zama yanzu. Ya zauna a Olenneke, wato Sohon Gida, shi ma kilometa 2 daga inda muke nan. Ya yi zama a wurin na wani lokaci. Daga shi Agboko tashi ya yi zama a shi Olenneke, dan shi Odo ya gaje shi, shi ma ya zama a wurin. Obaka, akwai Okaku na Ogiri, akwai Abekaki Bibi, akwai Azoge, akwai Ewa, su suka yi mulki a shi Sohon Gida na yanzu. To da bayan lokacin sai Osoho Kase, bayan shi rasuwan Ewa, Osoho Kase ya dibe mutane ya dawo da su a inda muke yanzu, wannan wato sabon gida, sabon gari kenan. To Osoho Kase, Adokwe, Egbeshi, Apeshi, Oketani, Ofoku, Age, Era, Oma, Alose Suleiman, Abubakar Isaac Apeshi, Musa Ogashua, sai Gani Umar Abubakar Apeshi, shine muna sarrafa wannan gari.
To akalla kamar yanzu kai sarki ne nawa kenan?
Ni ne sarki na 28, saboda daga Agbokota shi zuwa yanzu akwai su, amma akwai wanda sun sarrafa kamar shi Agbokota shi, wanda ana kira su Oso, su ma an sa su a ciki, shine yasa ni ne na 28. Amma kuma shi masarautar akwai gidajen sarrafa uku, akwai Odo Obaka, akwai Ogiri, kuma akwai Ogaza. Duk wani wanda ya zama ajiga daga wannan gida uku shine zai sarauta wannan gari.
To kamar ku tsarin sarautar ku, tunda kace kuna da gidan sarauta kamar guda uku, shin kuna yin karba-karba ne ko kuma kawai duk wanda aka zaba shi kenan?
Akwai masu zaben sarauta su biyar, akwai Ogboloso wato Muhunguji kenan, akwai Ogboleleke wato Muhunguji Karemi, akwai sarkin dawaki ana kira shi Osaba, akwai Osaba Karemi, akwai kuma Okuba Madoshi. To su biyan nan su hada kai, duk wanda sun zabe shi a cikin yaran ƴan sarki gida uku nan ya zama sarki. Ali Dufuriya da Daribu da 31 da aka bari Kwararafa da aka zuwa nan zuwa yanzu kusan shekara 700 zuwa 800 iyayen mu suka kafa nan wannan.
To kaman waɗanne irin kabilu ne suke wannan gari na Agwata shi?
To kabilu da suna wannan gari, akwai kabilu kaman Koro suna tare da mu, akwai Kwala suna tare da mu, akwai Fulani suna tare da mu, akwai Egon da Tibi duk suna tare da mu a wannan
garin da Yeskwa.
To kamar wannan masarauta ta Agwata, shi me ya bambanta wannan masarauta ko gari da sauran gurare?
Eh to kamar tarihinmu shine mun zo da sarautar mu ne anan, ba wai an yanka mu daga wani gari, mun zo ne tarihi ya nuna so mun zo da sarki ne, so muna sarauta shekara kusan 700 da wani abu kenan muna yi, ba wai an yanka ne mu ne an ba mu sarauta.
Kamar batun sana'a ba, wace irin sana'a mutanen wannan gari suka fi shahara akai?
Eh to annan muna da kasa sosai na noma, mutanen mu sun shahara wurin noma ne da farauta.
Yanzu bari mu duba irin hali da mutane na masarautarka suke ciki, kama daga irin matsaloli da suke fuskanta ko kalubale. Misali, shin wani irin matsaloli ne al'ummarka suke fuskanta?
To masala da al'umma da suke fuskanta mai girman shine rashin hada kai. Gashi gari ana da shugaba, amma su jigajigan su zo a hada kai inda za a yi a gyara gari, to wani lokaci ana samun damuwa. Kuma maganan karatun yara, muna samu kalubale daga wasu jama'a saboda karancin abun hannu. So muna kira ga gwamnati ta taimake mu akan maganan makaranta, wanda suke dai sun ce karatu dai kamar kyauta ne, amma har yanzu ana samu matsala ga wurin yara su yi karatu saboda iyaye suna ji kamar hannun su bai kai ba. Kaga ga kamar garin nan ga su iyaye suna na mazaka, ga iyaye mata ne ma su ne ma suna himma maganan karatu yayansu a nan gari, amma dai kullum muna jawabi a tamaka maganan karatu, musamman maganan karatun yayanmu mata. So a yi karanci da karatun yan mata sosai a wannan gari.
To kamar su sauran batutuwa da suka jibanci kamar kiwon lafiya, ruwan sha, hanya da kuma killa batun tsaro, shin babu wata matsala daga waɗannan ɓangarori?
Batun tsaro gwamnati suna kokarinsu, kaga yin kana gaga operation nasara suna hanya saboda kalubale na hanya. Gari kuma akwai su mofo, tunda ma an yi rigiman kwanakin baya suna taimako maganan tsaro. Magana asibiti kuma kamar ni da nake magana ne likita ne, ba su da damuwa na asibiti haka sosai. Sai dai fa asibitin gari ne babu ba asibiti ba, akwai karanci abu da za a yi a wurin. Sauran gwamnati da sai duba wurin a dan fada da asibitin, to zai dan taimaka.
Sai batu kuma kamar ruwan sha, kuma kuna da wadataccen ruwan sha nan ko kuna bukatan?
To ba mu da water board a gari, amma akwai bohos. To bohos nan shi yake ba da ruwa ga. Kuma magana makaranta, kamar muna da boarding school, shi gwamnati da sun shure sun gina guest hostel. Ya kamata ce gwamnati su dan duba a gina mana boys hostel don a fara kwana ciki, kuma a kewaye shi makarantar saboda sauran yayan makarantar.
Kamar a katange shi kenan.
A katange shi.
To daga karshe mai martaba, wace kira ka za ka yi wa gwamnati game da irin waɗannan kalubale da kai magana?
To kira da zan yi wa gwamnati shine, akwai abu da ban fada ba abu da yana, muna da kamar coal deposit a wannan gara, kuma ana ce a diversifying economy. So ina roko ga gwamnati da ta dan duba coal na wannan garin Agwata shi, don an ce muna da one of the best coal a nan Nigeria. Muna ga kamar an taba nan zai ba yayanmu dama su samu aiki, abu da za su yi.
Bisa la'akari da irin matsaloli da waɗannan al'ummomi suka koka akan cewa suna fama da su, sai na garzaya wajen kwamishinan yaɗa labarai da yawon buɗe ido na jihar Nasarawa, Comrade Dogo Shama, domin ya ba da ƙarin haske akan kokari da gwamnati take yi wajen ganin cewa an magance waɗannan matsaloli.
Kamar yadda ka sani, wannan gwamnati ta zo kenan, kuma irin kuce-kuce nan suna zuwa, kuma wannan boje da aka sani shi mai girma gwamna ya sani, kuma mun ba da gaskiya za a zaga, kuma za a ba da abubuwan da ya kamata da zai kawo kwanciyar hankali da kuma ci gaba da kuma walwala na mutane a karkara. So za a yi wani abu.
Batun makaranta fa menene gwamnati?
Ka san makaranta shine komai, an ce ilimi shine komai, kuma wannan gwamnati in ka duba boje na dukiya, an ba da kuɗi ne mai yawa da aka azaza a yi aiki a makarantu, banda kuma kuɗin za su shiga ta waɗansu hanyoyi na taimakawa domin makaranta. Saboda haka makarantu za su ga canji insha Allah a wannan lokaci.
Kwata-kwata abin da ya sauka kenan a hirar tamu ta yau a madadin sashin Hausa na muryar Amurka da kuma gidan radio da talabijin na jihar Nasarawa, to MBS Lafiya. Ni Sadiq Abbas da gabatar da wannan shiri, nake cewa sai anjima.
Gaida Sadiq Abbas. To yanzu kuma ga karatun Alkur'ani mai tsarki da yara kan yi albarkacin watan Ramadan.
Usman Memorial Islamic School Lado, Bangaren Hadda.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
Majalisar Dinkin Duniya ta kaddamar da wani shiri na yaki da bayanan bogi da ake yadawa a shafukan sada zumunta waɗanda suka shafi annobar coronavirus. Sakataren Majalisar Antonio Guterres ya faɗa wata sanarwa da ya fitar a jiya Alhamis cewa babu yadda za a yi mu nade hannayenmu muna kallo wasu suna yada ƙarerayi tare da jefa fargaba a zukatan mutane da kuma kiyayya. A dai kwanakin baya Guterres ya nuna damuwa kan yadda matsalar nuna wariya, kalaman batanci da kuma nuna kyama dangane da cutar coronavirus suke yaduwa a yanar gizo. Tun dai bayan ɓullar cutar ta COVID-19, ake ta samun yaduwar labaran da ke danganta cutar da wata makarkashiya a shafukan yanar gizo da sakonnin da ake aikawa ta hanyoyin test na shafukan sada zumunta. Yayin kuma da mafi aksarin yankin nahiyar Turai ke karkashin tsauraran dokar hana fita sanadiyar cutar ta coronavirus, ƙasar Sweden ta ɗauki wasu matakai da suka sa ta sha bamban da sauran ƙasashen nahiyar. Su dai hukumomin ƙasar sun ƙi ɗaukan matakan rufe harkokin yau da kullum, inda aka bar jama'a ƙasar suna fita aiki tare da yin tafiye-tafiye. Tun farkon barkewar cutar ta COVID-19, hukumomin ƙasar ta Sweden suka ɗauki matakan da suka dace yayin da cutar take salwantar da rayuka a Italiya, Spain, Faransa da kuma Burtaniya. Ko da yake ƙasar ta ga ƙaruwar adadin masu mutuwa da suka doshi 4,000. Lamarin da ya jefa al'umma ƙasar cikin yanayi na fargaba. Sai dai ba kamar sauran biranen ƙasashen nahiyar Turan ba. Stockholm babban birnin ƙasar ta Sweden.
Ma sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokacin. Amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi, za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya na gabatar da shirin, da Solomon Abu da ya hada shirin ya kuma bada umarni. Har ma da injiniyan mu na yau, ni Maryam Dauda ke muku fatan alheri ku huta lafiya.
Bonjour à toutes et à tous.